'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna kallon mu da sauraron mu ne daga masallacin Markazu Salafiya da ke nan kan titin Major Road, tudun wadan Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana mun shiga daren Litinin da ya daidai da daren 8 ga watan Safar, hijira na da shekara 1433, daidai da 1 ga watan January shekara ta 2012. Wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar sako na fatan alheri da muka sanyawa farin sakon fatan alheri zuwa ga kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna, sakamakon alherin da ya same su kuma ya samu duk wani mutum. Wani shekara 21 wadda wannan rabuwar kai ta jawa ahlus sunna musiba, ta jawa al'ummar musulmi bala'i gaba daya. Don haka wannan haduwar insha Allah ta'ala muna fatan wani mabudin alheri ne da Allah ya nufi ahlus sunna da sauran al'ummar musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba insha Allah ta'ala a ƙasar. Domin zan iya cewa bayan almajiran ɗan hodiyo waɗanda a wancan zamani shekara 200 da ta wuce ake kiransu aljama'a, ba a taɓa samun wasu jama'a da suka haɗu domin su yi wa addinin musulunci masu farin zuciya da kyakkyawar manufa da kuma fatan alheri irin mutanen da suka haɗa ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna a tarihin Najeriya daga shekara 200 zuwa wannan zamanin. To ashe kaga irin waɗannan mutanen alheri wasunsu sun kwanta sun rasu, wasu kuma suka fara faɗa a tsakaninsu. Akwai waɗanda suke shekara 30 da ta wuce matasa ne a garin nan, su biyu duk inda ka gansu kamar Imamu Ahmad ibn Hanbali da Yahya dan Ma'i, kamar Hassan da Husaini, duk inda ka gansu suna tare. Amma sai da suka shekara 21 ba sa magana da juna a nan garin, amma da matasa ne. Duk inda ka gansu a garin nan da, to in ka ga wannan tambaye ɗayan, in ka ga wannan to ɗayan na kusa, an ba haka ba ka tambaye shi ina yake. Duk wanda yayi wa sunna rashin kunya a nan lardin zazzau, kowa ya sai sun dira kofar gidan shi, komai karatun shi sai sun je sun zauna sun tattauna da shi. Amma sakamakon wannan rabuwa sai da suka shekara 21 ba sa magana da juna. To kaga wannan musiba ce. Domin hadisi ya tabbata sahihi a cikin musnadul imami Ahmad da sunan Abi Dauda da mu'jamu Tabarani, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daren 15 ga watan sha'abana idan yayi, Allah madaukakin sarki ya kalle ko duniyan nan sai yafe wa dukkanin al'ummar musulmi gaba daya, sai dai mutane biyu waɗanda ba sa magana da juna. Kaga wannan musiba ce a ce irin wannan dare mai wannan daraja ya samu mutane biyu ba sa magana da juna. Sannan fadan mutum biyu a zamanin sahabbai ya ja Allah ya dage Lailatul Qadri. Daren Lailatul Qadri ya sauka a wani dare, sai wasu mutane biyu sai suka fara fada, sai Allah ya dauke daren Lailatul Qadri. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ai nayi marmazana fito ne in fada muku Lailatul Qadri, sai kuma na samu wani da wani suna fada, sai Allah yace ya fasa Lailatul Qadrin a yau. Amma mai yiwuwa ta zama alheri gare ku, ku neme ta a 21, 22, 23, 25, 27, 29. Saboda haka musiba ce a ce musulmi kwaya biyu suna ainihin fada, balle suna gaba, balle a ce al'umma ce wadda Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina ha tatal sai ce fa aslihu bainahuma. Idan aka samu yanki biyu suka yanke suka bangare na mutane suna fada da juna suna yakar juna, Allah ya ce ku sauran musulmi da abin da bai shafe ku ba sai ku yi kokarin sulhu a tsakaninsu. Wannan aya ku aje min ita a matsayin bashi, zan dawo zan yi mana tafsirin ta tafsirin da ainihin wato za mu fito da irin fiqhun da ke cikinta a cikin wannan munasaba a cikin jeren giyar waɗannan kasusuwa. Yan uwa musulmi, mai magana Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria, zan yi wata matashiya kafin ainihin in fara wannan ainihin wa'azi na wani yau wanda shine a matsayin asalin wa'azin abubuwan duk da na gabatar a jiya a matsayin sharar fage ce da kuma muqaddima ko shimfiɗa. Matashiya ta farko ita ce don girman Allah duk wanda ya saurari kasar ɗin jiya kar ya karar da komai har sai ya ji kasar ɗin yau, kamar yadda duk wanda ya ji na yau kai ya karar da komai har sai ya ji na jiya, har kuma sai ya ji kasar ɗin da zai biyo baya da waɗanda za su biyo baya. A taƙaice wannan matashiyar tana cewa ne kasusuwan da za a yi za su kasance guda huɗu zuwa guda biyar ko shida. To kafin kai wani comment karka ce komai don ka ji kwaya ɗaya ko don ka ji wata magana har sai ka daure ka tattara su ka gama jin su gaba ɗaya, to sa'an nan in za ka yi wani ta'aliki sai ka yi. Idan ku har Allah ya jarabce ka da ƙuncin lokaci ba za ka iya sauraron su gaba ɗaya ba, to ina baka shawarar bayan ka saurari kwaya ɗaya ko wata magana to karka ce komai ka ja bakinka kai ka yi shiru, ina ganin zai fi maka alkhairi insha Allah ta'ala. Matashiya ta biyu, shawarwarin da zan bayar a cikin jeren giyar waɗannan kasusuwa da ake saurare, ina fatan duk wanda ke sauraron su da wanda zai karanta su don girman Allah ya saurare su da idan basira, kuma ya wanke zuciyarsu ya ainihin wato kalle su da ainihin zuciya mai haske. Kada ya ɗauki abubuwan da zan faɗi kasantuwar ni ba ɗan cikin ƙungiyar ba ne ya ɗauka cewa rashin sani ne ko kuma suka ce ko kuma kushe ne ko kuma reni ne ko ɗaya. Wallahi tallahi shawara ce ta ɗan uwa musulmi masoyi ga ƴan uwanshi ainihin musulmai masoya. Matashiya ta gaba ita ce misalai da mai yiwuwa zan iya kaiwa ga bugawa a cikin waɗannan jeren giyar wa'azozi, akwai wuraren da mai yiwuwa misalai za su kai in buga da makaranta ta mai suna Darul Hadisi Salafiyya ko kuma ni kaina ko wani abu da ya shafe ni. To don girman Allah kar wani ya ɗauka ina ƙoƙarin fifita makaranta ta ne ko ina ƙoƙarin fifita kaina, sai dai ƙoƙarin ba da shawara ne na ƙoƙarin wani abu da ni na gwada na ga ya ci a ɓangaren da'awa, zan yi ƙoƙarin ƴan uwana ma su yi tarayya da ni akan wannan alheri. Matashiya ta gaba wadda ita ce ta ƙarshe ita ce jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake kallo da kuma saurare gaba ɗayansu haƙƙin mallakar su na makarantar Darul Hadisi Salafiyya ce, kuma makarantar bata halatta wa kowa domin ya je yana ainihin buga su yana yada su ko yana sawwara su da kowace irin manufa har sai ya samu rubutaccen ainihin izini da yarjejeniya tsakanin shi da shi da waɗanda suke jagorancin makarantar. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Domin neman ƙarin bayani dangane da mas'alolin kasar ɗin sai ka buga lambar wayar makarantar wadda ita ce 0803311780, zan maimaita 0803311780 sannan wato sai kuma 60. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Taken wa'azin kamar yadda ka ji farin saƙon fatan alheri ga ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. A jiya a cikin shimfiɗar mu mun gabatar da addu'o'i na alkhairai ga manyan malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa waɗanda Allah ya ɗauki ransu waɗanda sun yi wa sunna hidima a ƙarƙashin sunan wannan ƙungiya mai albarka. Sannan mun kawo taƙaitaccen tarihin shi wanda ya kafa ƙungiyar, shi ne Sheikh Isma'il Idris Zakariya, Allah ya gafarta mishi. Kaɗan daga cikin manufofi da ƙudurori da muradun ƙungiyar Izala mun taƙaita su ƙwarai da gaske, amma za mu kawo su a gaba insha Allahu ta'ala. Mana menene manufofin wannan ƙungiyar, waɗanne irin ƙudure-ƙudure take da su waɗanda take fatan ta cimma don su zama alheri ga al'ummar musulmi, sannan waɗanne irin muradu ne ita ƙungiyar take da su. Sannan insha Allahu ta'ala bayan mun gabatar da waɗannan bayanai a gaba za mu kawo hanyoyin da kungiyar ta tsara domin cimma waɗannan manufofi da ƙudurori da kuma waɗannan muradu na alheri. Sannan da bayani da muka gabatar dangane da irin jarabawar da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗoro wa ƙungiyar, wanda yake aka samu malamai da shugabanni suka yi tsawon shekara 21 ba sa ga miciji da juna. Idan ba a manta ba, a jiya na yi ishara dangane da cewa na ɗauki Bauchi a matsayin wurin buga misali, kamar yadda na kawo dalilai shine Bauchi tana daga cikin wuraren da tsakani da Allah an karɓi izala ga mutanen Bauchi suke ba. Alherin Allah ya kaiwa Imam Ibrahim Idris, wato limamin masallacin Gwallaga na yanzu. Ina yi mishi fatan alheri nake cewa, a bakin shi na ji wata kalma da yake cewa mu mutanen Bauchi muna yin ainihin wato izala ne saboda sunna, ba muna yin sunna ne saboda izala ba. Nake ji gamci. Sai in ka iya balaga Hausa za ka fahimci magana. Wato ƙoƙarin muna son mu yi sunna ne garin haka muka shiga izala, kenan da zai bayyana cewa izala ba za ta kai mu ga sunna ba za mu batta. Ba wai muna neman yin izala ne saboda ainihin sunna ba, amma a'a, ita sunna muka shigo mu yi a cikin izala. Wannan kalmar ta shahara a wurin wannan dattijo, ya dade yana faɗinta. Don haka zan gaya maka, duk wani hadisi da kake jin ana shakka a aiki da shi, ka tafi masallacin yanzu-yanzun nan ne sata izin da gaggawa kawai ana gama faɗin shi ana fara aiki. Nan da mai wa'azi ya miƙe a masallacin Juma'a yana bayanin cewa riƙen sanda da limamin Juma'a yake bid'a ce. Limamin yana zuwa sai ya karya sanda ya jefar da ya ta yace an daina rike ta. Bauchi kenan. In dai sunna ne ki faɗa ya kwala ne. Ana haɗuwa kawai shi kenan, dama ita ake nema. Alherin Allah ya kai musu. To wani abin mamaki, sai da izalar Bauchi ta rabu da shekara 3, sannan ma ta ƙasa gaba ɗaya ta rabu. Tun 1987 aka raba masallaci a Bauchi. Tsakanin jama'ar Malam Sama'ila Idris da ake ce musu ƴan masallacin bakin kura, da kuma ainihin jama'ar masallacin Gwallaga, su ne ƴan asalin masallacin na asali. Matsalolin kuma da suka raba su su ne ne ishara a jiya, matsala ahalul kitabi. Shin akwai ahalul kitabi su ko ba za a ce iya cinyankansu ba, za a aure su ko ba za a aure su ba? Malam Sama'il Idris ya ce fau, babu ahalul kitabi a Najeriya, ba za a ci yankansu ba kuma ba za a aure su ba. Su kuma ƴan masallacin Gwallaga suka ce a akwai. Saboda haka nan da nan da matsaloli suka yi matsaloli, shikenan aka rabu tun 1987, kafin asalin rabuwar da ta faru ta ƙasa gaba ɗaya 1990 daidai. Shi yasa ka ji nake cewa shekara 21. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Amma ka san abin da zai baka mamaki? Ana sanarwa a rediyo cewa za a yi taron haɗa kai. Dattijan nan da nake gaya muku jiya, Imamu Gida da Umar, yana ɓangaren Malam Sama'il Idris ne har zuwa rabuwar da aka yi. Ana cewa za a haɗe shi kenan a masallacin Gwallaga ya sallah kuma shi ke nan. Na gaya muku su ba su da matsala. Inda mutum da yana tawili ba. Allah Maɗaukakin Sarki ya saka musu da alkhairi. In Allah ya so zan ci gaba da buga misalai da su, saboda akwai abubuwa da yawa a Bauchi waɗanda suke akwai ban sha'awa. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. To daga cikin shawarwari da na fara gabatarwa jiya bayan na gama muƙaddima, na fara ba da shawarwari dangane da harkar addini da kuma harkar ilimi da kuma matsalolin malamai. Waɗannan shawarwari da nake bayarwa, to gaskiya saboda Allah ina fatan su ne nake ishara akan cewa lallai a ɗauke su da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Idan jama'a ba su manta ba, a jiya na jawo hankalin ƙungiyar cewa lallai kira da take zuwa ga Alƙur'ani da Sunna kira ne wanda yake kyakkyawa. Kiran al'umma su zama ahlus sunna daidai ne, amma sakamakon fitintunin Shi'a da Khawarij da Qadariyya da suka faru a musulunci, kuma waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bid'a suka ci gaba da kiran kansu suma ahlus sunna har anan kurkusa wani tijjani as-samawi dan kasar Tunisia ya rubuta ash-shi'a hum ahlus sunna wai shi'a sune ahlus sunna to sai malaman ahlus sunna original nagari ba yan jabu ba sai suka koma suna cewa su ahlus sunna ne amma a bisa manhajin salaf to da an faɗa haka sai dan shi'a yayi shiru saboda dan shi'a zagin salaf yake zagin magabata yake dukkanin malaman dariqun sufai zaka ji suna cewa kansu suma ahlus sunnati ne tun daga yan tijaniya har qadiriyya amma ba zaka taba jin ya ce maka shi ahlus sunnati ne a bisa tafarkin salaf ba to dan haka idan ahlus sunna a yau yana son ya bambance kanshi daga waɗanda ke danganta kansu ga ahlus sunna yan jabu to dole ne ya ce shi ahlus sunna ne amma a bisa tafarkin salaf to tunda kake ba za ka ji yan dariqu suna danganta kansu zuwa ga salaf dan shi'a ko dan dariqa ya danganta kanshi zuwa ga salaf to zai ga tufka da warwara a cikin abubuwan da yake saboda haka ina kiran kungiyar da duk inda za ta yi kirarin alqur'ani da sunna to ta ce a bisa tafarki da fassarar malaman farko uban kungiyar shine al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi kamar yadda jiya na baku labari an yi mishi tambaya Abubakar Gumi kai dan izala ne yace a shi uban izala ne haka abin yake shi da kanshi duk sanda yazo zai fara karatu sai ya tabbatar da wannan magana cewa kuma ba za ka fahimci Qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko ma'ana sai ka bi fassarar salafu to na gaya muku cewa har dan hodiyo duk wannan hayaniya da yayi daga baya ya dawo ya gane cewa ba daidai bace sai ya dawo ya kayyade da awashi da cewa Qur'ani da sunna amma a bisa tafarkin malaman farko salafus salih ka karanta littafin shi waɗannan maganganun suna nan burjik haka mai risala yake cewa wattiba'us salafi waqtifa'u atharihim a rinka yi ana bin salaf a kuma rinka tsayawa inda suka tsaya to shine alkhairi wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf alheri gaba daya tattaru a wurin ainihin biyayya da tsayawa ga abin da salaf suke akai sharri kuma gaba daya ya tattaru a kirkire-kirkiren da yan baya suka kirkiro wanda ya saba wa malaman farko saboda haka wannan shine jan hankalina na farko da ne wa ainihin mutanen kungiyar bangare na biyu kuma duk sanda aka ce mu ahlus sunna ne sai ai marmaza a ce amma a bisa tafarkin salaf to shikenan mun tabbatar da cewa eh ga inda muka dosa ke Allah madaukakin sarki ya taimaka bin tafarkin salaf ba kungiya bace abinda ake nufi shine Qur'ani da hadisin ba za ka fassara shi daga Allah daga annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to anan ne nake so zan dan tsaya zan gabatar da ainihin wato wasu kalmomi guda biyar rak waɗanda zan yi sharhin su da maganganun wani bijimin malami daga cikin malaman salaf shine al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan kalmomi biyar kalma ta farko ita ce حصرهم مصادر تلقي الاعتقاد في الكتاب والسنه والاجماع اهل السنه نا daga cikin kaidar da suke tsayuwa akai ita ce sun kididdige wa kansu cewa duk abin da ya shafi aqida duk abin da ya shafi bin tafarki to sun tsayar ne kawai qur'ani da sunna da ijma'i ba a daukar aqida ba a daukar tafarki sai a waɗannan wurare uku amma in fatoyi ne na fiqhu to ana iya tsallakawa a tafi da kiyasi ko kuma fatoyin malamai amma duk abin da ya shafi aqida da bin tafarki to ana takaituwa ne kawai qur'ani sunna sai kuma ijma'i ibnu taymiya ya fadi yake cewa fadinul muslimina mabniyun ala ittiba'i kitabillah wa sunnati nabiyhi wa mattafaqat alayhi al-umma addinin musulunci ko addinin musulmi ya ginu ne akan bin littafin Allah da sunnar annabin shi da kuma abinda al'umma suka hadu akai fa hadhihi salasa hiya usulun ma'suma kaga waɗannan abubuwa uku Qur'ani sunna ijma'i to tsararru ne babu kuskure a cikin alqur'ani ko kadan babu kuskure a cikin sunna ko kadan babu kuskure a cikin ijma'i ko kadan duk abin da yake a ce wannan qur'ani ne to babu kuskure a ciki duk abin da aka samu shi a cikin hadisi ya tabbata cewa ya tabbata sunna abin da yake to wannan abin babu kuskure a ciki a ƙarƙashin haka duk wanda yake daukar aqidar shi cikin qur'ani ku da hadisi da ijma'i ba za a taba samun aqidar shi tana da ainihin cikas ko koma baya ko wani tasgado ba Allah madaukakin sarki kiyaye wa ma tanaza'at fihi al-umma radduhu ila Allah war rasul sallallahu alaihi wa sallam ibnu taymiya yace dan haka duk abinda al'ummar musulmi suka jayayya sai su ainihin koma su nunawa littafin Allah ko su kai ga Allah ko su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine zai warware musu ainihin rikicin kamar yadda ainihin alqur'ani ya bayyana haka ibnu taymiya ya ci gaba da cewa walaysa li ahadin an yansiba lil umma shakhsan yad'u ila tariqatihi bi halatta ga wani ya kafa wa al'ummar musulmi wani mutum wanda zai rinka kiran al'ummar musulmi su dawo su bi dariƙar wannan mutum ba bi halatta ba wa yuwali wa yuadi alaiha ghayr an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan mutum da za a kafa a ce a bi dariƙar shi a rinka kauna da kiyayya akan wannan dariƙa ta shi kowane ne in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wani cikin sahabbai ka dauko kace dole a tsaya abu duk abin da Abubakar Siddiq yake akai kaf shi kadai to wannan bai halatta ba dan haka kowane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ake riƙewa a ce al'umma ku tsayu akan shi ayi soyayya da gaba akan wannan biyayya hanya ta shi wala yansib lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghayr kalam Allah wa rasulihi wama jitama'at alaihi al-umma sannan bai halatta ga kowa ya kafa wa mutane maganar wani akan ta za a mutu akan ta za a rayu ayi kauna da kiyayya akan ta in ba magana Allah da magana annabi ba sai magana da al'ummar musulmi suka hadu ainihin akan ta bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah yin haka to dabi'a ce da aiki na yan bid'a alladhina yansibuna lahum shakhsan wadanda zaka ga wasu sun kafa wa wasu wani mutum guda au kalaman ko kuma su aje wa wasu wata magana yufarriquna bihi bainal umma su rinka raba kan al'ummar musulmi da ainihin waɗannan irin maganganu ko kuma da irin waɗannan mutane duk abin da ya kawo hayaniya a cikin musulunci fa ina son ku san cewa ba bin annabi bane duk abin da ya raba kan al'ummar musulmi ba bin alqur'ani ko hadisi ko ijma'i bane wani mutum ne aka kawo shi dan kasar waje daga kasar wajen musulunci aka kafa shi a cikin musulunci aka ce sai abi shine sai wasu su ce za su bi sai wasu su ce ba za su bi ba daga nan sai ai ta rikici amma har yau babu inda aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah wani musulmi ya tsalle ya ce ban yarda ba sakamako kai ya rabu ba a taba samun wannan a cikin musulmi ba ashe kun ga duk abin da ke raba kan musulmi to ba shine abin da ya hada su ba ba wani musulmi wanda ya taba cewa bazan bauta wa Allah ba kuma wasu suka goyi bayan shi sakamakon haka masallaci ya rabu ba wani musulmi da yace ban yarda Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam akan haka masallaci ya rabu dabi'a ce ta yan bid'a sai su kawo wani mutum sai su kafa su ce abi shi to duk wanda ba zai bi ba shikenan sai kuma a ce kan musulmi ya rabu ashe in har ana son musulmi kansu ya daina rabuwa to a daina kawo wasu mutane in ba manzon Allah ba da za a ce abi a daina kawo wasu maganganu in ba ayoyin alqur'ani ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka inganta ko kuma ingantaccen ijma'i to waɗannan tabbas ba za su ainihin raba kai ba to yan bid'a ko sai kaga sun zo sun kawo wata magana wadda yuwaluna bihi ala zalika alkalam aw tilka nisba wa yuadu akan wannan magana za su kaunaci wanda yake kanta akan ta kuma duk wanda ya ki sai su ainihin kishi amma ita fa maganar ba qur'ani bane ba ijma'i bane shi wannan da aka kawo ba Allah bane ba annabi bane kawai wani ne aka dauko shi dan haka sai a samu rabuwar kai dan haka ya ku ƴan uwa ahli sunna kun ji wannan yana daga cikin matashiya da zan fara yi wanda in kun fahimci maganar da ne dangane da misalin Bauchi shekara 3 1987 zuwa 1990 aka raba masallacin ahli sunna waɗannan suka wanzu a asali waɗannan suka koma wani wuri menene ya faru saboda an kawo wata magana wadda ta saba ma alqur'ani ta saba ma hadisi kuma shi wanda ya kawo maganar a lokacin ya kafe akan sai abu maganar wasu suka mara mishi baya akan cewa yo dan menene ma kamar shi zai yi magana a ce kawai ba za a bi ba kun ji asalin abin da ya raba ka kawai aya ce ta ce ka ba a aiki da ita ba shine asalin abin da ya raba ka to dole ne ƴan uwa na ƴan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a guji gaba a kuma kiyaye irin wannan duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi da ijma'i to shikenan kowa yayyafa wa zuciyar shi ruwa sai kawai sai a karba shikenan sai kaga an zauna lafiya wannan magana tana nan a cikin littafin majmu'ul fatawa al-kubra ta ibnu taymiya mujalladi na 20 shafi na 164 har wa yau ibnu taymiya yace wahum yazinuna bi hadhihi al-usul al-thalatha jami'a ma alayhi an-nas min al-aqwal wa a'mal wa min aqwal wa a'mal batina aw zahira mimma lahu ta'alluqun bid-din su ahli sunna suna gwada duk abubuwan da mutane ke aikatawa a sarari ko a boye da duk abin da mutane ke fadi a sarari ko a boye da qur'ani da hadisi da ijma'i wanda duk yake da alaka da addini in dai kai magana tana da alaka da addini sai ahli sunna sai su dauko ta su gwada da qur'ani su gwada da hadisi su gwada da ijma'i in ta yi daidai a dauka in ba ta yi daidai ba a watsar maka idan kai wata fatawa ko kai wani aiki ahli sunna sai su gwada da qur'ani da hadisi da ijma'i in ta yi daidai a karba in wannan aikin bai daidai ba sai a watsar maka haka asalin ahli sunna suke dan haka ƴan uwa ƴan kungiyar izala sai ku yi kokarin rike wannan asalin shine asalin ku shine kirarin ku la fa'ata liman lam yuti'illaha azza wa jalla hadisin annabi ne sahihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan haka ibnu taymiya ya cike da cewa wal ijma'u alladhi yanzabit huwa ma kana alaihi salafus salih ijma'i kuwa wanda yake kulluwa a ce an yadda da shi shine abinda malaman farko suka hadu akai iz domin kuwa ba'dahum kasura al-ikhtilaf bayan malaman salaf sun wuce sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to rigingimu da sabani yayi yawa al'umma ta watse kowa ya kama gaban shi amma yaushe ne al'umma suke akan addini daya shine tun daga sadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu ya bar su akan addini daya har zamanin sahabbai har zamanin tabi'ai har zamanin tabi'ut tabi'ina din rabuwa da kake jin an ce an yi ba rabuwa ce ta addini ba malaman salaf ba su taba rabuwa sun yi fada akan addini wannan ya kashe wannan ko wannan ya kafirta wannan ko wannan ya ki cin yankan wannan ko wannan ya ki bin wannan sallah ba rabuwar da ta same su rabuwa ce ta siyasa dan haka ba ta tasiri ko kwaya daya wajen wani ya kafirta wani wani ya ki bin wani sallah wani ya ki cin yankan wani wani abun sha'awa fa suna cikin wannan ba ta kashin fada wanda har ya kai ga yaki in mutun daya ya fadi matacce duk sai su daga takobin sai kuma ai mishi wanka sai su hadu a bayan limami daya sai ai mishi sallah su kuma tafi makabarta daya su je su kai shi suna kuka suna cikin wannan fada sai kaga dan wane ya taso ya kai saurayi sai ka kira shi saboda baka magana da uban dan ba kwa shiri amma aka ce ba a magana shine ba a zaman hira amma za a hadu assalamu alaikum a miƙa hannu a gaisa shikenan sai kowa yi gaba amma ba a shiri amma za a yi sallama za a miƙa hannu in ya wuce sallah za a bi shi sallah in an hadu za a yi mishi sallama amma a zauna hira ba a yi saboda wannan yana bayan wane wane yana goyen bayan wane a haka in ka ga dan shi ya taso shekarar shi 17 ya isa aure sai ka kira shi sai ka ce kai ka je ka ga ya babanka cewa zan baka yata amma ka ce kai zo gidana
sai kana karanta tarihinsu cikin al-isaba cikin ainihin wato abin nan al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da ar-rasul wafat ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ana malam ibrahim al-wazir da littafin siru ala bin nubala je kaga ga baban ka zan baka yata amma ka ce ko turo wani ko wasu wadanda su za iya sauraron su in aka zo daurin auren shi uban zai zo sai ya tsaya can assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya sa alheri sai kauce ci ya haka ya yadda zai dau yashi ya ba dan wancan amma ba ya kyamar shi addini amma matsalar siyasa ce ta hada su shi yasa abun bai tasiri ga komai ba da ƴaƴan suka taso kamar ba ai abun ba saboda basu ga tasirin abun ba me yasa saboda abun bai lalata addini ba dan haka ƴan shi'a da ke cewa tarihin musulunci na da kyau lokacin manzon Allah na da rai da ya rasu tarihin musulunci ya munana ƙarya ce wannan tarihin musulunci bai munana ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu akai na addini kaf basu sauya komai ba amma siyasa ce aka samu tashin hankali da rarrabuwa wannan kuma ba ta da alaka da ta ce wani ya kafirta wani ba za a bi shi sallah wani ba za a ci yankan shi ba don haka suka yi ta aure a tsakaninsu don haka ƴaƴa da jikokin annabi da ƴaƴa da jikokin abubakar da umar duk sai suka rikide suka zama shirkan juna wannan ya auri ƴar wannan wannan ya auri jikar wannan wannan ya auri kanwar wannan haka suka cuɗe gaba ɗaya ƴaƴan waɗannan mutane guda biyar ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da jikoki da ƴaƴan abubakar da jikoki da ƴaƴan umar da usman da ali sai ya zama gaba ɗaya sun cuɗe sun zama ɗaya duk wanda yake bibiyar karatuttukan mu na sahihu muslim ko makon da ya wuce a muqaddima sai da muka karanta wani yana gaya wa wani irin haka ga ka jikan abubakar ga ka jikan umar ya akai za a yi maka tambaya ka fito gidan malamai baka sani ba sannan al-imamu ja'afar yana cewa abubakrin ya haife ni so biyu saboda shi jikan abubakar ne ta can sama kuma ya sake zama jikan abubakar ta ƙasa hukimta malamai na ainihin wato farko su kansu a haɗe yake game da addini amma fa wannan baya hana ka ji fatawar wannan na cewa a yi fatiha a salla dole ne a bayan liman wannan kuma ya ce ba dole ba ne in ba a jin karatun wannan ya ce a yi bismillahir rahmanir rahim a bayyane idan sallar bayyana karatu ce kuma ya ce ko ta bayyana karatu ce ita bismillah a yi ta a ɓoye wannan ana iya samun wannan wannan ba rabuwa ce a cikin addini ba don wannan fatoyi ne fahimta ce amma abinda ake magana abinda ya shafi aqida ko manhajiya ba su da bambanci da juna ko kadan kuma ba su kyamar juna dan haka ba su taba raba masallaci ba ba su taba kafirta junansu ba to a karkashin haka idan har ka fahimci wannan da kyau to abinda ake kira ijma'i jama'a ba shine yanzu ku tara wasu malamai a masallacin ku sai an yi ijma'i ba a'a ijma'i shine haduwar da waɗancan suka yi tun kafin rigingimu ya faru to kuma duk abin da ake al'umma suke da bukata a cikin addini to waɗannan mutane sun gama ijma'i akan shi a ƙarƙashin haka babu wata mas'ala wadda za a ce in ba ta ba addini amma kuma a ce Qur'ani bai magana ta ba sunna bata zo da ita ba ijma'i bai waiwaye ta ba babu wannan duk wasu mas'aloli kuma da za su taso daga baya waɗannan mas'aloli marare ne akan duk abin da aka riga aka hado akai na haka jama'ar ahlus sunna musamman ƴan uwa ƴan kungiya kunji ka'ida ahlus sunna ta farko ita ce ba sa ainihin wato gabatar da wani ko wane ne akan Allah da manzon shi ba sa gabatar da wata magana kowace iri ce akan magana Allah da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma akan ijma'i gaba ta biyu ta maganganun da nake kokarin kwararowa su ne at-tahiyya wal khudu'u laha sallama wa nassoshin shari'a duk ahli sunna an aka ce Allah ya ce to kawai shikenan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na duk mutumin kirki musulmi mumini ana cewa Allah ya ce sai ya sallama to wannan shine ainihin abin da ake so sannan kuma waɗannan nassoshi na shari'a bayan ka sallama ka karbe su kuma ka rinka ladabi gaban su karka zo kana izgilanci ga waɗanda suka gaya maka eh to tunda dai abin da kuka ce kenan nayi ba dai runguma hannu bane to na rungume shikenan hankalin ku ya kwanta to ka sallama amma baka yi ladabi ga abin ba dole ne bayan ka karba kuma zuciyarka ta natsu kayi ladabi ga abun ba wai ladabi ne ga wanda ya fada maka ba a ladabi ne ga ita shari'a din to ahli sunna wannan na daga cikin ainihin alamomin su at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal ahli sunna bari ka ji abinda ainihin ibnu taymiya yake fadi yake cewa ahli sunna ko da wannan magana mun dauko ta ne daga cikin littafin dirasatun fil ahwa'i wal firaq wal bid'a wa mawqif as-salaf minha na dr nasir al-aqal wani professor ne a ainihin kasar riyad a shafi na 373 yake cewa ahli sunna yanzuruna lin-nusus nazara taslimin wa iz'an ahli sunna suna kallon nassoshi ne kallo suke musu na sallamawa da kuma miƙa wuya li'annaha min ash-shari'il hakim saboda daga manzon Allah suke manzon Allah ko gwani ne amintaccen Allah ne duk abin da yake fadi daidai ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fala yanzuruna ilaiha bi'tiqadin sabiqin ahli sunna ba sa kallon nassoshin shari'a da wani kuduri wanda ya gabata wato ba sai sun gama kudurce wata aqida ko wata fatawa ba sannan yazo yana kallon ayar yana ga ya zai ya bankara ta ta dace da abin da ya gamsu a cikin nassin ne aqida shi take fitowa a cikin nassin ne fatawar take fitowa kafin nassin bai da fatawa kafin nassin bai da ta cewa sai ya ga nassin nan sannan nassin abin da yace sai ya fada ba wai sai ya kudurce sannan sai koma yana bude qur'ani yana neman wace aya ce za ta daidai da maganar da ya riga shi ya fada ba haka ahli sunna suke ba wala ra'ayin mubayyad haka ahli sunna ba sa ainihin kallon nassoshin shari'a akan wani ra'ayi wanda sun kwana akan shi ka kwana akan wani ra'ayi ka tashi sai ka zo kana bude blogul ma kana ga ko zaka samu hadisin da zai goyi bayan ra'ayin amma babu hadisin sai ka samu wani hadisi ko da tsiya ka bankar hadisin yayi daidai da abin da kake akai to wannan ba dabi'a ce ta ahli sunna ba bi khilafi ahli al-bid'ah wal iftira' sabanin yan bid'a masu raba kan musulmi lam yusallimu lin-nusus ibtida'an su tunfa inda anfusuhum sai sun fara kudurci abu tukuna sai ya fara daukar fatawa ya yadda da ita in an ce ina dalili sannan sai fara laliban dalili ya takame-kame aw matbu'ihim ko kuma ainihin wato sai ya dauko wata aqida ko wani ra'ayi daga wurin waɗanda yake bi sannan sai ya tafi laliban wannan magana ina dalilin ta yake thumma akhadhu fil istidlali 'alayha sannan sai kuma ya ta kokarin ina zai nemo hujja wa ikhba'in nusus laha da kuma kokarin lankwasawa da bankara nassoshi har sai nassoshin sun yi daidai da abin da yake akai wannan alama ce ta yan bid'a to kun ga wannan musibar jama'a na ɗaya daga cikin musibar da Allah ya jarabci ahli sunna da ita lokacin wannan sabanin dan haka dan girman Allah a kiyaye wannan dan kai ya sake samu shine mutun yayi magana a ce mishi ina ka samu wannan maganar sai je talaliban maganganu in ya kawo nan a ce wannan ba hujja bane sai ce to duba nan nan ma a ce ba hujja bane kaga tun farko da yana da hujja kwakwara me yasa ba zai kawo ta ba saboda haka ahli sunna baya yanke shawara akan wata magana sannan ya tafi neman dalilinta a yana duba qur'ani ne abinda qur'ani yace shine mazhabar shi abinda hadisi yace shine aqidar shi abinda ijma'i yace shine fatawar shi dan haka kafin yayi magana yana da dalili da yayi magana sai ya nuna dalili sai a zauna lafiya jama'a kun fahimta to haka ahli sunna suke sannan sai kuma ibnu taymiya da yazo yana magana dangane da mu'tazilawa da khawarij yana bayani yana musu raddi da murji'a waɗannan duk wasu ƴan bid'a ne waɗanda ba mahalli ne yanzu na a tsaya a tattauna magana akan su ba sai dai ka samu karatuttukan da muke a darul hadisi suna nan ana daukan su a kasusuwa na radio da kuma ainihin kasusuwa na DVD zaka ga mun sa musu suna hamawiyya muna sharhin littafin Ibn Taymiyyah ne mai suna Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra. Muna fatan insha Allah su yi a cikin wannan sharhi da muke wa wannan littafi insha Allah ta'ala. Duk waɗannan kungiyoyi muna bi ɗaya bayan ɗaya, muna bayyana mecece aqidar su, kuma ina za a je a samu ƙarin bayani dangane da aqidar su. To da Ibn Taymiyyah yazo yana raddi ga Mu'tazilawa, Mu'tazilawa sun fi daidai da waɗanda a yau zaka fassara su da cewa ƴan qalaqatu. Khawarij sun fi daidai da waɗanda a yau zaka ce ƴan Boko Haram. Murji'a kuma sun fi daidai da waɗanda zaka ce ƴan ɗariƙa a yau. Ina fata an gane. Waɗannan din nayi mana misali ne na kusa wanda a takaice zaka iya fahimta. Sai Ibn Taymiyyah ya ce wal maqsudu, a gaskiyar lamari abin nufi dai anan anna misla ha'ula'i, kaga ire-iren waɗannan ƴan bid'a da muka ambata, taqadu ra'ayan, sun kudurce wasu ra'ayoyi ne, thumma hamalu alfaz alqur'ani alayhi, sannan sai suka koma suna dauko lafuzzan qur'ani suna kokarin kawowa su kare wannan. Kun tuna yau kusan shekara 30 a ƙasar nan wani babban malami ya ainihin fassara cewa abin da yasa a wannan shekara aka yi rashin ruwa da fari da talauci saboda mutane sun yi karban dariƙa ne, da ya tashi bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce saboda Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaba, ai da sun tsaya akan dariƙa da mun shayar da su ruwa mai yawa. To abin da zaka ce shine tsakanin saukar ayar da wannan magana akalla shekara 1400, ma'ana bayan ayar ta sauka da wannan ainihin doka, sannan aka samu wannan fassarar ta zo, sannan aka samu waɗannan maganganu da waɗannan irin ɗariƙoƙi. To abinda zaka ce sai da ya kudurta cewa rashin bin ɗariƙar shi ta tijjaniya ce ta kawo rashin ruwa, me dalili? Sannan sai ya ce ai Qur'ani ya ce da sun tsaya akan ɗariƙa. Dan Qadiriyya ma in yaso zai ce tashi ake nufi, dan Naqshbandiyya shi ma zai iya cewa haka, dan Shaziliyya shi ma zai iya cewa haka, kowa ma zai iya faɗin haka. Wannan yana daga cikin da'abul mubtadi'a, dabi'ar ƴan bid'a shine sai sun faɗi magana sannan sai su je su samo nassin Alqur'ani sai su bankara nassin, nassin dole ya goyi bayan maganar su ko da tsiya ko da arziki. Sai malam yace walaysa lahum salafun min as-sahabati wat-tabi'ina bi ihsani, sai kaga irin waɗannan abubuwan ba su da wani wanda ya gabace su cikin sahabbai, cikin tabi'ai ba wanda ya gabace su, wala min a'immatul muslimina, haka cikin limaman musulmi irin su Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi, Abu Hanifa ba wanda ya gabace su, la fi ra'ayihim, ko a cikin ra'ayin su, wala fi tafsirihim, ko kuma a cikin irin wannan tafsirin nasu. Sai ka rasa samun ina suka gano, duk duniya ba inda zaka je ka karanta wani tafsiri wanda zaka ga an ce wa Allah wistaqamu ala tariqati, da sun tsaya da mun shayar da su ruwa. Nace duk duniya, dan girman Allah, akwai tafsiri kwade da ya faɗi haka, Albani ne yake faɗin haka na Zaria, ka kawo tafsirin magani, duk duniya ba wani tafsiri da zaka je ka ga ya ce ma'ana at-tariqa anan at-tariqatu tijaniyya. Don in har akwai wannan tafsirin, to ƴan Qadiriyya kuma za su fito su yi raddi su ce a'a da mu ake tamu ce ba taku ba, ƴan Naqshbandiyya su ma haka. To sai kaga kenan maganan nan da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta gashi yau kusan shekara 700, tabbas haka ne. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na 13 shafi na 358 cikin littafin Majmu'ul Fatawal Kubra. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'ar ahlus sunna, musamman ƴan uwa ƴan kungiyar izala, kunji abu na biyu daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna shine ahlus sunna suna sallama ma nassoshi na shari'a, sallu billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda ya san ɗan izala a haka aka san shi. Duk inda aka ja nassi kaga mutum bai yadda ba Allah, to sai dai da wannan rikicin ya faru. Amma ɗan izala original in aka haɗu a daura an je wa'azi yana yin wani kuskure, kace mishi a'a akwai hadisi, shikenan ba sai ka faɗa hadisin ba, kana cewa akwai hadisi ya yadda, kuma zaka ji a garin su ana musifa da shi saboda ya ce mun hada daura wani ya ce akwai hadisi, saboda tsabar imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka wannan siffa da dan izalan asali yake da ita, ita ce siffar asalin ahlus sunna. Don haka duk wani dan izala ya marmaze dawo kanta, ana ce maka Allah ya ce sai ka ce dama abin da muke jira ke, annabi ya ce sai ka ce akan haka muke dama. Mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na, mu'mine da an ce Allah ya ce, annabi ya ce sai su ce mun ji mun bi. Babban malami al-Imam Shafi'i cewa yake kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wama siwa dhaka fawaswasatu ash-shayatin. Yace duk wani ilimi in ba Qur'ani bane bata lokaci ne, yace sai dai hadisi. Ilimi shine muji an ce haddathana ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yace kaga ilimi kenan, yace in ba haka ba bata lokaci da shirme ne. Ibn al-Qayyim bayan Imam Shafi'i yazo yana cewa shi kuma al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwil, ilimi shine a ce Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai sun ce, ba shirme bane, duk daidai ne. Yace mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina ra'i faqih, yace ba ilimi bane a ce maka manzon Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kai kuma kana cewa to ai kuma malamin fiqh kaza ya saba. Ibn al-Qayyim yace tir magana ta munana, ayin aka ce manzan Allah ya ce, shi kanshi malamin fiqhu in yana nan cewa zai alal aini war ra's. Saboda haka karka sake a ce maka manzan Allah ya ce, kace imamu wani ya ce kaza, a'a, imamu wani hayyara su dan goyen bayan manzan Allah. Imamu Maliki bai taba saba manzan Allah ba, haka nan Imam Shafi, haka Ahmad, in kaga sabani kuskure ne ba ganganci bane, saboda ba malaman bid'a bane, malaman sunna ne, ba masu son zuciya bane, masu tsoron Allah ne. A ƙarƙashin haka zamu zo mu tattauna wasu nassoshi daga Ibn Taymiyyah ba da dade wannan ba, waɗanda za su tabbatar maka insha Allah ta'ala ko malami yayi kuskure gidan ka kuskure, kuma ba a suka shi, kuma wannan bai rage girman shi ba, wannan shine adalci. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na haka jama'a, kun ji ka'ida ta biyu ta ahlus sunna, ita ce sallama wa nassi da kuma runguman nassi, ba kirkiro magana ba, aje a nemo nassi a bankara shi da karfin tsiya, shi nassin dole ya goyi bayan magana, in ba haka ba za a bar shi ya zauna lafiya ba. Na uku, fahmuhum lin nususi ala dhaw'i fahmi salafi wa ma nuqila anhu, na daga cikin dabi'ar ahlus sunna fahimtar nassoshin alqur'ani a bisa hasken fahimtar malaman farko da kuma fatoyin da aka ciro daga malaman farko. Ahlus sunna in suka ja aya to ba sa ainihin wato fassara ta kawai a wuce, sai an tsaya an tattauna ta ta hanyar dibo ayoyin da suke da alaka da haka, ta hanyar dibo hadisan da suke da alaka da haka, ta hanyar dibo maganganun malaman sa ake da alaka da haka. A nan ne zan tsaya in ce ina nasiha da ba da shawara ga ƴan uwa malaman kungiyar izala, a dan yi gyara kaɗan daga irin yadda ake tafsiran tsakanin magariba da isha, da wajen ayoyi da ake karantowa a wa'azin ƙasa, da wajen tafsiran watan azumi. A tsaya aya ɗaya a karanta ta, a gayyato ayoyin da ke da alaka da ita, a gayyato hadisan da maganganun malamai, koda wannan zai kai ne ga malami sai ya je ya shiryo lecture, yana yana kallo yana fadi, shine daidai, ba wai kawai a jawo mishi aya ya fassara ta da Hausa ya wuce, a'a, ana so a ji wace aya ce ke da alaka da ita, wace alaka ce a zahiri take karo da ita, dan a warware wa musulmi su san cewa alqur'ani yana fassara junan shi ne, ba yana karo da junan shi ba. Waɗannan hadisai ne manzon Allah ya faɗi a cikin wannan munasaba sallallahu alaihi wa sallama, dan idan kuna son ganin haka a aikace yana nan burjik wannan a cikin littafin malaman tafsiri kamar tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin al-Imam Ibn Kathir da tafsirin al-Imam al-Qurtubi. Idan kuna son jin haka a aikace, ku rinka sauraron tafsirin Abubakar Mahmud Guni da tafsirin Ja'far Mahmud Adam, za ku rinka jin irin haka. To gaskiyar lamari haka ahlus sunna suke tafsiri, amma irin a jawo aya kawai a fassara ta ayi kabbara a wuce, to wannan kuma na ƴan uwa ne tijjanawa kuma suna nan kan hanya insha Allah. Kwanan nan duk za a haɗu ai insha Allah, insha Allah ku Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah ku duk za a haɗu ai kowa ya alƙawari yanzu zai bashir ne insha Allah kowa ya alƙawari kowanne musulmi ya sha alwashi in ba manzon Allah ba zai sake bin kowa ba insha Allah. Su ma suna nan za su yi taro insha Allah. In sun yi taro su ma za mu zo mu comment insha Allah. Ai din yan uwa ne insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka jama'a kun ji a ƙarƙashin wannan jama'a malamai suka ce in za a yi tafsirin alqur'ani ana bin matakai kamar haka. A ɗibo alqur'ani a fassara junan shi da shi. Ibn Jarir al-Tabari ya aikata haka da yawa a cikin tafsirin shi. Wani babban malami da ya biyo baya buzu ne mutumin ƙasar Mauritania, abokin Abubakar Mahmud Gumi ne Allah ya gafarta musu, mai suna Muhammadin al-Amin ibn Muhammadin al-Mukhtar Shankiti, malamin Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ne malamin hadisi daga jami'ar Bayero. Ya zauna yayi tafsirin al-Qur'ani ya sa mishi abwa'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'ani. Sarki ya tabbata ga Allah idan ya jawo aya guda daya, duk wata aya da ke da alaka da ita wadda za ta fassara ta ko wadda za a dube su a ga suna da karo, sai ya tattara fassara su da sanin kawo fatoyin malamai. Kuma da ka ike yin haka kaf baya duba littafi da ka ike yi. Ni ɗalibin shi ya karantar da ni shine Al-Qadi Atiyatu Muhammad Salim, shi ma ɗalibin nashi haka ya gaji malamin ya rinka karantar da mu Muwatta a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ka ike sharhin Muwatta sai da mu kaset dubu an kaje ka gano malamai malan ka zo Najeriya sai salati ba bar. Ina fata an gane. Saboda haka jama'a kun ji lallai ne a rinka kokarin fahimta ayoyi akan haka. Saboda haka kar a matsa in an je wurin wa'azi dole sai malamai goma sun hauduro, a samu kwaya daya ya rike wata matsala mai muhimmanci ya zo ya tattauna mana, sai a ce wannan yayi magana a madadin kungiyar ne, a wargaje matsala guda daya ayi magana akan ta. Kuma Allah ya saka wa shi shugaban malamai na kungiyar da aka sa a yanzu Malam Saniya Haya Dingir yayi wannan magana makon da ya wuce a garin Dutse a jihar Jigawa, yace kada wani malami ya zo wurin nan da zimmar cewa dole sai ya hauduro. Duk wanda ya zo in ya zauna ma a kujera har aka tashi ba a kira sunan shi ba, kar ya damu. Maksudi shine sako ya isa, koda wane ne zai faɗi. Wannan jawabi mai kyau kenan, haka ake so. Kowa ya dauka cewa malam wane da ni da shi didde ne, in ma da zai mike magana ni ma karuwa zan yi shikenan. In an je inda za a yi wata shida ba a ji sunan ka ba, karka damu. Abinda kake so musuluncin ya ci gaba, in musuluncin ya ci gaba kai ka ci gaba, in musulunci ya kafa rumfa za ka rayu a karkashin wannan rumfa. Amma in ka dauka cewa sai kai, to matsala za ta faru. Domin ran da ba kafa, kuma kafin kafa ran da ka durkushe fa, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka jama'a kun ji wannan na daga cikin ainihin wato shawarwari da muke bayarwa, a rinka tsayawa ana fahimtar nassoshi akan haka. Haka nassoshin hadisi ake fahimtar su, ba a rike hadisi daya sai an gayyato waɗansu hadisai waɗanda za su zo su rinka kokarin fassara wannan hadisin. Shi yasa ka a rinka karatun littattafai irin su Bulughul Maram, Riyadus Salihin, Umdatul Ahkam, kawai ana karantawa surururu, a'a a zo karatu a zauna a tattauna hadisi kwaya daya, a tattauna a gayyato hadisan da ke da alaka da shi, a gayyato fatoyin malamai a tattauna, sai a tashi ya isa. ko kun fahimta jama'a akwai babban malaminmu wanda ya karantar da kutubu sitta zuwa shekara 2 da ta kare ya kammala karanta su a Madina jama'a ni na koyi karatun sunan Nasai a wurin shi malam Abdul Muhsin al-Abbad sai da shekara 50 Muslim Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah bara waccan ya gama shi malami ne professor ne na hadisi kuma mai kudi ne multimillionaire sai ya cuko aljihun shi da motar shi da kudi da kayan kyauta da alheri yace yau duk dalibin da yake da bukata nan ya zo ya fada ya shiga daliban Madina yake gaya musu yace saboda yau yana murna shekara 50 a rayuwar shi yace ya ci yana karantar da hadisin manzon Allah yace kadai abin da ke mai ciwo a lokacin da yake karantar da Bukhari lokacin ba a dauka dan haka Bukhari ne kawai ba a dauka ba amma duk karatuttukan tun daga Muslim Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah kap din su an dauke su kuma muna nan da su a cikin makarantar mu akan sidina to abin da muke cewa shine yanzu ka duba malami irin wannan professor ne a hadisi shekara 50 yace yana karantawa kai su ko a kasashe irin wannan wani ba a shekara ba kun san cewa wani shekara da yake sauke tafsirin jallalain a wata shine a watan azumi yake sauka to wani irin surura ne wannan mun fahimta jama'a kun san cewa a kasar nan Al-Ramma yana sauke Qur'ani izu 60 a dare daya sai a ce Al-Ramma mai 60 to akwai wanda ya fi shi gudu kuma shi in ya gama 60 din sai kuma ya kara da 20 sai a ce Al-Ramma mai 80 ya sauke Qur'ani izu 80 60 ya kara da kwata sai a ce Al-Ramma mai 80 amma annabi ya ce wanda duk ya karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba hadisai ne sahihai suna nan abdullahi dan amr dan as manzon Allah ya gargade shi yace mishi kar ya sake ya gaza kwana uku domin ka'idar qur'ani ita ce su ake ta afala yatadabbaruna alquran walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha Allah yace su rinka lura da qur'ani mana da qur'ani ba daga wurin Allah ba da an samu karo da tifka da warwara su rinka lura da qur'ani mana ko kwadina aka sa aka rufe a cikin zukatansu to mutumin da ba a ce a dare ɗaya ya karance alqur'ani ka gaya mini ina natsuwa karatu wani yaji sai ya ce hazzan ka hazzi shi'ri kana karanta qur'ani da sauri kamar irin saurin waka shi yasa hatta irin alarammomi din nan da ake kira pijo wadanda zai yi muku ainihin sallar tarawihi ya saba mu sunna yace kawai ghayr maghdubi alaihim wala dhalin amin arrahman allahu akbar yayi ruku'u in ya taso ghayr maghdubi allama alquran shikenan haka nan da nan a kawo kunu a ƙara ina fata an gane ya saba ma sunna to ƴan uwa ahlus sunna wannan qur'ani a rinka tsayawa in an je wa'azin mako ko wa'azin ƙasa ko wa'azin jiha ko an zo karatuttuka ko karatun littafan hadisi tsakanin magriba da isha a rinka yin su ane ana fassara su da wasu ayoyi a rinka yin su ana fassara su da wasu hadisi a rinka yin su ana fassara su da fatoyin malaman farko to wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata nasiha wadda zamu zo da ita ga malaman shine kowanne malami sai ya rage lokaci na yawace yawace da hirarraki da yawan zuwa abubuwan da ba su ne ke da muhimmanci ba ya bada muhimmanci game da nazari da bincike da kuma zama a tsakiyar dalibai masu bincike domin zama cikin dalibai masu bincike na motsa himmar malami dole saboda za a baro mai wata tambaya wadda dole zai kai ga shiri kyakkyawa kafin alhaukakin sarki ya taimaka to bari ku ji abin da sayyidina Umar yake faɗi a cikin ainihin hadisin da al-Imam Darimi ya ruwaito daga gare shi sayyidina Umar cewa innahu sayati unasun ya'khudunakum bi shubahatil qur'an Umar yace wasu mutane za su zo nan gaba suna kamo ayoyin alqur'ani suna rikita ku da su fa khuzuhum bis sunan ko kuma ku rinka cafke su kuna kama su da sunna saboda in qur'ani in wani ya dauko qur'ani ya kawo shi a tsaye sai ya ce to amma ai ga abin da sunna tace ai ga abin da sunna tace misali mutun yazo ya kawo wani irin salati na annabi sai aka ce wannan ba daga annabi bane sai ya ce yo ai qur'ani ne yace inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sai ya ce mishi gaskiya qur'ani ya faɗa haka amma kuma ga abin da hadisi yace sahabbai sun je sun tambaye annabi ya za a yi salatin annabi ya koya musu dan haka wanda annabi ya koyar shine salatin da ayat take ne kaga dan haka in sun kawo muku rudani a qur'ani ku kama su da sunna sunna ita malaman sunna waɗanda ke fassara qur'ani da sunna a'lamu bi kitabillahi sun fi kowa sanin littafin Allah shi yasa so da dama wai sai a ce an zo majalisi irin namu na ahlus sunna an ji mun ce muna tafsirin qur'ani sai kuma a ce an ji mun buge da wasu bayanai a'a ai tafsirin ne ake yi dan su abinda mutane suka saba kawai a ce wadduhi ai na rantsa da lokacin sallar walha ha haka ma wadda aka rabbuka wa ma qale ubangijinka bai watsi da kai ba bai manta da kai ba haka to sai a ce a zama ɗaya an fassara ayoyi takwas ina sai a ce mu mun zo tafsiri har yau akan wadduha din ake to wani irin tafsiri ne wannan a'a haka tun farko malaman farko suke tafsiri sai an tsaya aya an tsintsince ta an kalaleke ta an ji hukunce masu yawa shi yasa Abdullahi da sauke suratul baqara sai da aka yi mishi walima aka yanka rakumi amma a shekara nawa a shekara biyu yanzu qur'anin gaba ɗaya mutane ke haddacewa a shekara biyu shi baqara ce aya 286 a shekara biyu saboda kowace aya sai an tsaya an ji karatunta a shekara takwas ya sauke suratul baqara amma yanzu qur'anin ne wasu ke haddace shi shi yasa na daga cikin gyaran da ahlus sunna za su yi a Najeriya manhajiya ta hadda qur'ani sai an sauya ta saboda har yanzu ahlus sunna suna bi suna haddace qur'ani gaskiya ne amma su ne yadda gardawa suke gardi zaka same shi a Maiduguri ya haddace tun yana titibiri tun yana kolo har ya zama titibiri har ya zama al-gardi har ya zama al-ramma ya haddace qur'ani kaf amma bai san fassara alamtar kaifa ba tamanta ba bai iya salla ba in aure ya baci bai sanya zai gyara ba ga suratul baqara akan shi ga suratul ahzabi akan shi ga suratul tahrimi akan shi ga suratul kaza kaza suratul duri waɗannan ayoyi sun yi maganganu akan harkar aure me yasa saboda kawai karatun ake kokari a haddace saboda haka ya ku jama'ar ahlus sunna wannan irin hadda ita ma sai kun canza ta tayi daidai da yadda sunna take Abu Abdurrahman As-Sulami yana ɗaya daga cikin malaman kira'a yace malaman Musa Aliyu da su Ubayyu dan Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud sahabbai suka ce in suka koyi ayoyi 10 sai sun tsaya sun iya karatun su sun san fassarar su sun san ma'anonin su sun cire hukunce sun yi aiki da su sannan za su karasa gaba Abdullahi dan Mas'ud ko cewa yake la yakun hammu ahadukum akhirat sura kada kullun ɗayan ku ya fara koyan sura ya zama kawai abin da ya dame shi shine yaushe zan sauke suran nan ne yaushe zan gama ta ne idan a karanta a fahimta na haka ƴan uwa ahlus sunna musamman mutanen cikin kungiya ayi kokari ayoyi da ake ja akan minbarai na izala to a rinka ana tsayawa ana daddake fassara akan su ana tattauna hukunce kuma zai yi kyau idan da za a rinka yin wa'azin ana tsara shi ya zama a rubuce dan ya zama akwai documentation kamar yadda za a dauka a cassette a aje sai a ce sunan wa'azin kaza sunan cassette din kaza cassette mai lamba kaza kuma copy wa'azin gashi bayan shekara kaza an ka zo kana nema sai ka sabe shi ko kun fahimta jama'a a cikin da zai tabbatar da yan baya in suka zo sai su ji dadin gini akan abin da waɗanda ainihin suka gabata Allah madaukakin sarki ya taimaka to
sai malam yace wa qad sara al akhdhu bi hadha al asli shi'aran li ahli sunnah. Hukun gwana ta qur'ani da qur'ani fassara qur'ani da hadisi fassara qur'ani da maganganun malaman farko wannan dabi'a ce ta ahli sunnah. Wal i'radu anhu simatun min simati ahli al ahwa, kaucewa wannan kuma to sai zama wata alama ce daga cikin alamar masu son zuciya. Qala abul muzhir as-sam'ani rahimahullah, wani malami mai suna abu muzza ainihin abul muzhir as-sam'ani, littafin shi sunan shi ainihin wato littafin ainihin al-imam abu muzhir as-sam'ani sunan ainihin wato littafin nashi subhanallah tarihin shi nake kokarin karanto yake cewa abul muzhir mansur ibn muhammad ibn abdul jabbar at-tamimi as-sam'ani al-marwazi ash-shafi'i, asalin cikakken sunan ainihin wato malamin kenan al-imam al-allama mufti khurasan, asalin shi mutumin kasar khurasan ne wato ta yankin iraki a yanzu. Wa min musannafati al-intisaru li ahli al-hadith, asalin littafin da aka dauko magana kenan al-intisaru li ahli al-hadith ya rasu hijira na da 489. Ka karanta tarihin cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 19 shafi na 114 da littafin Tabaqatu Shafi'iyyah al-Kubra mujalladi na 5 shafi na ainihin 335. Barka ji abin da ya fadi a cikin wannan littafi nashi al-intisaru li ahli al-hadith, wato goyen bayan malaman hadisi. Yace inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilayhi, mu ahli sunna an umarce mu ne da bin shari'a kuma an neme mu da yin haka. Wani hina anil ibtida'i, an hana mu kirkiro bid'a, wazujirna anhu, kuma an mana tsawa mu bar bid'a. Wa shi'aru ahli sunna, to ga kirarin ahli sunna, ittiba'uhum lis-salafis salih, kirarin ahli sunna kenan biyayya da suke wa malaman farko na gari. Wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdath, da kuma ahli sunna suna barin duk wani abu ne wanda yake kirkiro shi akai ko ku ainihin bashi da asali. Dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan. Shi ko Ibn Taymiya a cikin ainihin littafin shi mai suna Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql mujalladi na 15 shafi na 383 cewa yi wa aslu wuqu'i ahli ad-dalal fi mithli hadha at-tahrif, asalin abin da ya kai batattu suka fada a cikin karkata, al-i'radu an fahimi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba, kauce wa fahimta qur'ani kamar yadda sahabbai suka fahimta, wa tabi'una da tabi'ai, wa mu'aradatu ma dalla alayhi bima yunaqidhu, da kuma kokarin karo da abin da qur'ani yake nunawa ta hanyar kawo abin da ke warware ainihin al-Qur'ani. Sai kaga mutum ga abinda Qur'ani yake nunawa shi kuma yana dauko wani abu yana karo da wannan fahimtar ta al-Qur'ani, kaji abinda ya kai su gabata. Wa hadha min a'zamil muhadda lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan na daga cikin mafi girman karkacewa Allah da manzon shi. Wa lakin ala jihatin nifaq wal khida, sai dai kuma mutum yana haka yana munafintar kanshi yana kuma yaudara kanshi, da nufin cewa wai shari'a yake bi, Qur'ani yake bi, amma yana dibo abubuwan da yake kuma suna karo da Qur'ani. Amma da zai koma ya ga fassarar waɗannan ayoyin a wurin malaman farko, sai ya gane cewa ashe ya bata, ashe abinda Qur'anin yake fadi daban da abinda shi kuma yake fadi. Shi yasa nake ƙara fadi jama'a, matukar ahli sunna ne sai yayi kaidi da cewa fahimtar malamai magabata, amma inda ya bude wa kanshi gabatar da tashi fahimtar, to kowa ma zai ce shi ma ga tashi fahimta, to daga nan kuma rudani an dade ba a shiga ba kenan. Dan haka fa ahli sunna tamayyazu bi hadha al-asl, ahli sunna sun bambanta da wannan kaida. Wa sara shi'aran lahum, kuma ya zama alama ce gare su, duk inda ahli sunna suke ana jin suna cewa muna bin tafarkin malaman farko ne. Wa hum ma hadha yahdharuna ko yuhadhdhiruna min shadhil aqwali wal ara, tare da haka kuma ahli sunna suna cewa duk wata magana wadda take shazza ce wato ta saba wa maganar da malamai suke akai, to ka rabu da ita, haka duk wani ra'ayi. Fama shazza fala yultafatu ilayhi, duk maganar da ta saba wa abin da malamai suke akai to ba a waiwayenta. Wa qa'iluhu, me fadin wannan magana da ta saba wa ta malamai,
إن كان من العلماء الراسخين وأهل العلم المعتبرين اغتفر خطأه في جانب ما له من الفضل.
كنجم قال لنا كيف هذا لازم
إذا أنك سأموني ببن مالني من زرفين إلمي ياي وتمغنا ود أنسنشي وشيبا ميسان زوتي أبني بامي بدي أبني أما سيأكا غا إتمغنا تاسا بأبن دمال ميسكي أخي to saboda wannan daraja ta shi ta an san ba shi da san zuciya Allah yake sauki kowa zai iya yin kuskure kuma Allah ya fi mishi wa ukhiza anhu al-ilm siwa zillatihi sai a ci gaba da karban ilimi a wurin shi amma banda wancan kuskura kun ji jama'a dan haka wannan yana daga matsala mai girma mun taba samun kanmu tare da ƴan uwanmu ƴan kungiyar izala idan kai magana sai a ce to amma ai wannan maganar Imam Malik sabanin haka ne sai ka ce ai ga hadisi ya tabbatar in kai magana ga hadisi sai a ce to amma Abubakar Gumi ba haka yace ba to gaskiya saboda Allah duk girman mutum yana iya yin kuskure idan mutumin nan an san mutumin kirki ne wannan kuskure bai lalata shi ba kuma cewar yayi kuskure ba a zubar da darajar shi ba dan wasu abin da suke fahimta dukkan mutumin da aka ce yana da girma to kuma wai ana cewa wata ran yayi kuskure sai a ce ab to ai kuma shikenan ka gina shi kuma ka watsar da shi a'a ba haka bane sai mallan yake cewa za a ci gaba da karban sauran ilmomi amma banda wannan kuskure qala ibn al-mubarak ga maganar da yake fadi cewa yake yi rubba rajulin fil islam lahu qadamun hasanun akan samu mutumin kirki wanda yake da alheri masu yawa a musulunci wa asarun saliha da abubuwan alheri na gari kanat minhu alhafwa amma wata ran sai a samu tuntuban harshe wa zilla da kuma ainihin wato karkacewa ko kuskure la yuqtada bihi fi hafwatihi wa zillatihi sai Ibn Mubarak yake cewa amma duk girman shi fa ba za a ce yayi kuskure ko yayi subudda baka sai kuma a bi shi ba wannan yana daga abubuwan da gaskiya daga baya an rinka samun matsala sai a ce ga hadisi sai ka ji wani ya ce to mu ba za mu bi ba maganar da mallan yake akai ita muke akai a'a mallan ba zai taba kin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ba zai taba kin hadisin manzon Allah ba sai kin hadisin manzon Allah ba dan haka kar kai hujja da Imam Malik ko Abubakar Gumi ko Sama'il Idris kace kai tunda dai basu bi wannan hadisi ba kai ba za ka bi ba kar kuma ka dauka cewa in ka dauki hadisin to ka nuna su jahilai ne kar kuma kai kuma ka dauka cewa tunda sun yi fatawa ta zama kuskure mutuncin su ya zube shi yasa aiki ne akan mu da ke da awar salafiyya mu ta kokarin fahimtar da wadancan wadanda za su dauka in na ki daukar fatawar Gumi to ai na rena shi da kuma wadannan da za su dauka to ai yanzu tunda Gumi yayi kuskure to babu bukatar shi ba haka bane yayi kuskure Allah ya gafarta mishi sai a aje kuskuren sai a dau abin da yake daidai kuma sai a ci gaba da bin abin da yake fadi daidai wannan shine adalci amma matsalar ita ce sai an natsu an cire san zuciya a fahimci cewa wannan ita ce hanyar ahlus sunna sannan wa yuhazzaru minha la'alla takuna sababan fi fitna ana tsoratar da mutane game da irin wannan dabi'a dan katta ja fitina ta kuma ruguza addini misali lokacin da aka zo masallacin gwallaga a Bauchi aka ce mallan Sama'il Idris ya ce ba ahlul kitabi ba a cin yankan su ba a auren su sai wani ya ce a yo ba ga aya ta ce akwai su ba kuma ana auren su ana abin nan sai wani ya ce kai a ce maka mallan ya ce har kai magana to ba za ka sake gani na nan ba to kaga wannan kuskure ne sai ya ja a ruguza addini an fahimta jama'a sai ya ce fa an Ziyad ibn Hudayr qala qala Umar radiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimu al-islam sayyidina Umar yake ce wani almajirin shi kai Ziyad ka san abin da ke ruguza musulunci kuwa qultu la nace mishi ranka ya dade ina ban sani ba qala sai yace yahdimuhu zillatul ali kuskure wajdalul munafiq da jayayyar munafiki fil qur'an
munafiki ne ya dibo ayoyin qur'ani ya ta zuba su ba a yadda suke ba wa hukmi al a'immatil mudilli da kuma hukunci na shugabanni batattu kaji abin da ke ruguza addini abu uku malami yayi kuskure wani sai ya dauka to tunda malamin nan yayi kuskure har abada ba ni bashi saka ji musamman a Najeriya suna cikin bin malami na sunna sai wata ran wata munasaba ta sa sai wani abu ko ya aikata wata fatawa ko makamancin haka ta zama kuskure ce shikenan sai kaji yace duk bari ya dibo kasusuwan shi ya goge ya daina sauraron shi shikenan ana nan da an cewa ne sai ce ai ni wani tilan da ya fadi ka ba din nan tun daga ran ba ruwa na ma da shi wato shi da da yake bin wannan malami ya dauka annabi ne ba za a taba samun yayi kuskure ba kaga wannan kuskure ne jama'a cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron Allah shedanu na taba su duk tsoron Allah ka in kai ba annabi bane wata ran shedan zai iya kauda kai to in shedanu suka kauda su sai kaga saboda tsoron Allah sai kuma su dawo su fadaka waye sanar da kai malamin ka duk tsoron Allah wata ran shedan ya taba shi shikenan sai ka ce ba ka ba shi wannan kuskure ne kaji sharrin da kuskuren malami yake haifawa da malami yayi kuskure wani sai ya ce ba zai sake bin shi ba ba zai sake jin karatun shi ba ba zai sake bin fatawar shi ba na biyu wani kuma in aka ce malami yayi kuskure sai ya ce malam din za ku ce yayi kuskure eh to billahi allazi bana sake bin ku sallah malam din to shi ma anan ya dauka malam ma'asumi ne to kaga kuskuren wannan malami ya zama musiba ga bangarorin mutane guda biyu na biyu in aka samu munafiki wanda ba da gaske yake musulunci ba ya ta jawo ayoyin alqur'ani yana bankara su daidai da son zuciyar shi wannan zai rusa musulunci sannan in aka samu azzaliman shugabanni batattu suna ta ballo hukunce hukunce addini na rugujewa da wannan wadannan maganganu na sayyidina Umar al-Imam ad-Darimi ya fitar da su malam yace wa qad hadafat zallatun izam min a'immatin a'la an samu manyan malamai a duniya sun yi kurakurai walam yutabi'hum as-salafu ala zallatihim malaman farko ba su bi su akan waɗannan kurakurai ba walam yaskutu anha kuma ba su yi shiru ba walam yaghmatuhum haqqahum sannan kuma ba su rage musu daraja ba wa ilmuhum ba su zubar da daraja ilimin su ba wa qadrahum da kuma mutuncin su ku kiyaye an samu cikin sahabbai fa akwai waɗanda suka yi fatoyi aka gano fatoyin kuskure amma wannan ba zai zubar da mutuncin wannan sahabi ba wannan sahabi daga dole ne ba za a sake sauraron wata magana ta shi ba dan haka ku kiyaye waɗanda aka samu cikin manyan malamai sun yi kuskure ba a bi su ba akan kuskuren ba a kuma zage su akan kuskuren ba tintini haka muke da'awar mu ahlus sunna da muke bin manhajin salaf idan muka ce mai risala yayi kuskure da yace in kai sujuda ta biyu faqum kama anta wala tarji jalisan ka miƙe daga sujuda ta biyu kamar yadda ka taso kar ka koma ka zauna sai mu ce kuskure ne dan annabi yana koma yana zama wannan zaman shine malaman fiqhu suke kira jinsatul istiraha sai a ce mai risala kace yayi kuskure eh to ba ka sake ganin mu masallacinka sai ka jidi inda aka zauna sai a ce zagin malaman fiqhu suke yi ai zagin sun rena malaman fiqhu sun ce tafan fiqhu ƙarya ne to tunda suka ce mai risala yayi kuskure to waye rage kuma a'a ba a bin su in sun yi kuskuren amma ba a zagin su ku kiyaye wannan ita ce ka'ida kuma wannan na daga cikin fitintunun da suka rinka taimaka wutar fitintunu a masallatai na ahlus sunna dan haka don girman Allah na daga cikin farin sako da nake aikawa shine ai kokari a kiyaye dan kada haka ta sake faruwa har sai da aka waye gari musamman a nan Zaria akwai masallatai da dama waɗanda aka rinka samun tatabur za tsakanin matasa da dattawa da an je dama sai zama kawai matasan da dattawan takin saka ake saboda me su matasa suna da lokacin karatu haka suke tun zamanin annabi saboda ba sa cefa ne bai da wata harka wuni zai da bulugul marami a hannun shi ana biya mai riyadus salihin haddare kai kuma in ma malami ne sai a wata baka dan sabu ka dan yi nazari kana cikin nazarin sai a ce maka ga wannan amai da gudawa a zo a ce maka mai gida e manja ya kare gidan nan shinkafa kuma da safa ba wanda za a ci ka da wannan matashin ba ba za ka hada kanka da shi ba to a karkashin haka kuwa wannan matashin zai iya zuwa da abubuwan da kai baka sani ba to ba daidai bane a zo ana fitina a lokacin da na bude makarantar Darul Hadisi yau shekara 21 da ta gabata cikin watan September Alhaji Abdu Gurgu yana daga cikin malaman da suka kafa izala a zariyar nan musamman a yankin mu na Sabon Gari wucewa yake bai taba ainihin shigowa makarantar ba kuma sai ya wuce makarantar zai shiga gidan shi amma bai taba lekowa ba wata rana wani dalili ya sa shi ya karkato ya shigo da yaji yadda ake karatun kashe gari sai ya duro sai gashi a tsakiya da akai karatu sai ya ce to akwai matsala a zariya muka ce me yasa a cikin jama'a ya fara yau shekara 21 ya ce akwai matsala a zariya yace wannan karatun ya kamata a ce manyan malaman musu zo a koya musu yace don waɗannan yaran idan suka iya wannan karatun to garin nan zai hargitse wallahi a lokacin hatta ni kaina ban fahimci me yake nufi ba sai ya rinka bin malaman nan gida-gida yana ce musu wallahi wani matashi na nan yayo karatu ya tara matasa yana karantar da su ku zo a yi da ku in ba haka ba matasan nan suka yi karatu akwai matsala sai suka ce Alhaji Audu Gurgu kamar ya tabu yana cewa ba mai karatu kenan sai waɗannan yaran to ko kafin wani lokaci shi kenan sai ka ji bul mutum ya yi magana sai a ce a karbakallah wannan hadisi rubabbe ne hadisi wallahi kuwa wani malami ne ya taba zuwa ya same ni yace to shi fa daliban shi suna zuwa karatu wuri na amma sun fara koya koma mishi da wasu dabi'u bai taba jin su ba nace kamar me yace shi tunda yake bai taba jin a ce hadisi fa wannan rubabbe ne bai inganta shi fa bai taba jin a kawo saba ne malami shi abin da yake kowace dai yake kowace aka dauka to yaya wannan abu yake to saboda haka ku fahimci wannan jama'a gaskiya ahli sunna dole ne su san cewa duk girman malami in yayi kuskure to sai aje kuskuren amma ba a rena shi kuma za a ci gaba da cin moriya da albarka ilimin shi a gaba Ibn Taymiyyah bari ka ji abin da yake fadi ainihin a cikin littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 19 shafi na 191 cewa yi wa kaseerun min mujtahidis salaf yace barin ga ma manyan malamai da yawa cikin malaman salaf da waɗanda suka biyo bayan su an samu sun rinka yin wasu fatawoyi waɗanda su fatawoyin bid'a ce ولم يعلموا انه بدعه اما فسو ده كانسا ده سكاي فتوين با malami sai ya fatawa sai zama wannan fatawar da ya ashe akwai hadisi wanda ya naushe fatawar amma ba da ganganye ba ba shigantaka yi ba ba bid'a yi ba amma daga baya sai aka ga ita fatawar ta saba to me matsayin musulmi akan haka kamar fatoyin da ake kawowa cewa wai Imamu Maliku ya ce haka ta kuskure ne domin shi da kanshi kuma ya ruwaito hadisan da suka bayyana cewa annabawa kaf haka suke sallah kuma annabi haka yake umarni da ayi na daya
aka ce imam na biyu aka ce imam maliku ya ce duk auren da aka daura shi da sadakin da bai kai rubu'u dinar ba auren bai ba wannan fatawar kuskure ce don ta saba ma abin da ya tabbata a sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu waɗannan abubuwa ba daidai bane amma kasantuwar imam malik ne ya fadi kuma ba za su gyaru ba kuma dan ya fada bai zubar da girman shi ba to shine kokarin abin da ake so a daidaita tunanin mutane ayi alignment a cikin tunanin mutane kada ka zake karka gaza karka zagi maliku dan yayi kuskure kakkare na shi karka ce mai ilimin banza kar kuma ka ce tunda maliku ne ya fadi to alal ayi warra ka kiyaye shi ya bayyana kuskure ne gare ka shi ko bai bayyana gare shi kuskure bane da wannan ne sai malamai su ce kai bid'a kake bi kai san zuciya kake bi sai ka ce dan na bi maliku din sai ya ce a'a ka bi shi ne akan abin da ya bayyana kuskure ne saboda haka sai kun natsu ku fahimci waɗannan matsalolin a wani wurin kuwa ibnu taymiya cewa yake yi wa mimma ya ta'allaqu bi hadhal bab na daga cikin abubuwan da ke da alaka da wannan babi da muke tattaunawa akai na kuskuren malamai an ya'lama anna ar-rajul al-'azima fil ilmi wad-din min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum ila yawm al-qiyama ahli al-bayt wa ghayrihim malan yace wajibi ne kowa ya sani malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su har duniya ta tashi ahlul bayt ne ko ba ahlul bayt ba kad yahsulu minhu naw'un min al-ijtihad akan samu wani yayi wani kwazo yayi kokari yayi ijtihadi yayi fatuna bil zann ya gwama shi da zato zato ne ya kai shi wannan fatawa wa naw'in min al-hawa al-khafi ko kuma a ma samu dan san zuciya amma a sakaye fayahsulu bi sababi zalika ma la yanbaghi ittiba'uhu fi ibnu taymiya yace sakamakon haka sai ya zama bayanai da yayi sai kurakurai su bayyana waɗanda bai kamata a bi shi ba wa in kana min awliya illahi almuttaqina yace koda ina cikin waliyan Allah masu tsoron Allah in dai ya bayyana abin da ya fadi kuskure ne to ba za a bi shi ba wa mithla hadha idha waqa'a yasiru fitna li ta'ifataini ibn taymiya yace abin takeici shine irin haka in ta faru yakan zama fitina ga bangarorin mutane guda biyu ta'ifatun tu'azzimuhu mutanen da ke girmama shi faturidu taswiba zalika alfi'l wattiba'ihi alayhi sai su kokarin cewa to ai tunda malam ne ya fadi daidai ne tunda ahlul bait ne suka fadi daidai ne to ai sahabi ne wa ta'ifa tazimuhu wasu kuma sai su koma suna zargin shi suna cewa to ai dama mun gaya muku ga irin sahabban nan ga irin abin da Abubakar din yake fadi kenan sai kaga ya koma yana zargi sai ce fataj'alu zalika qadihan fi wilayatihi wa taqawahu sai su soki kaunar shi ga Allah da kuma tsoron Allah shi sai kaji ana suka shi tare da cewa kowa san mutumin kirki ne bal wa fi birrihi wa kaunihi min ahli janna da yana cikin yan aljanna kamar cikin sahabbai sai kaji wasu na sukan shi bal fi imanihi hatta tukul iman sai kaji wasu ma haska shi suna tabbatar da cewa ainihin wato ya fita daga addinin musulunci malam ibnu taymiya yace wa kullam wa kila hazaini tariqaini fasid waɗannan abubuwan hanyoyin guda biyu dukkan su barna ne goyen bayan malami akan kuskure barna ne dukar malami akan kuskure barna ne to kamar yadda nake cewa tuntun haka muke da kar ku goyi bayan malam wani dan yayi kuskure akan kuskura amma yana nan mutumin kirki kar ku zage shi dan yayi kuskure saboda kuskure ne ba wanda ya kubuta jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malai yace wal khawarij wal rawafid wa ghayrihim min azawil ahwa tala alaihim ad-dakhil min hadha kaga duk yan shi'a da khawarijawa da sauran yan bid'a duk rudanin da suka shiga ya dan shi'a zai rufe fuskar shi yace duk abin da yazo daga wani ya karba khawarij kuma zai rufe ido yace wani ya ce kaza eh to ya kafirta ba ni bashi amma ahlus sunna wani ya fadi kaza eh to kuskure ne Allah ya yafe mishi Allah ya ji kanshi
kuma sai ka ji gobe yana sake hujja da maganar shi. In aka ce ce yayi kuskure sai ce ai ba cewa ne ya kafirta ba, ba cewa ne mutumin banza ba, cewa ne yayi kuskure akan wannan matsalar ta jiya, amma ta yau bai kuskure ba. Shikenan dan girman Allah ahlus sunna musamman dake cikin kungiyar izala a rike wannan ku ga yadda wannan hadin kan zai ainihin yi. Sannan sai yace wa man tariqa li itidali azama man yata'zim, duk wanda ya kama hanyar adalci to zai girmama duk wanda ya cancanta a girma. Wa ahabbahu wa walahu, zai kaunace shi jibince shi. Wa a'ta al-haqqa haqqahu, zai ku daraja daraje shi. فيعظم الحق ويرحم الخلق, dan haka sai ya girmama gaskiya ya kuma ji tausayin halittun Allah, ya roka musu Allah, Allah ya yafe musu. Ya'lamu anna ar-rajula al-wahid lahu hasanatun wa sayyi'at, zai iya sanin cewa mutum ɗaya za a iya samun yana da daidai yana da kurakurai. Fayuhmadu wa yuzam, dan haka ainihin yaba mishi akan wannan ainihin akan daidai, sannan kuma wannan abin da yake ba daidai ba a zargi shi abin. Dan haka ku kiyaye fatawoyin ne ake kushe su a ce ba daidai bane, ba wai masu fatawoyi. Wa yusabu wa yu'aqab wa yuhibbu min wajhin wa yubghadu min wajhin, a kaunaci abin da ya aikata, a kauna aki kuma abin da ya fadi a can wanda yake ba daidai ba. Haka al'amarin yake. Malam yace hadha huwa mazhabu ahli sunna wal jamaa, kun ji mazhabin ahli sauran jama'ar musulmi, khilaf khawariji wal mu'tazila wa man wafaq, sabanin khawarijawa da mu'tazila da waɗanda suka dace da su kamar ƴan shi'a. In haji sunnati nabawiyya alladina hudu shafi na 540 zuwa 540, jama'a kun ji gaba da nasihohin da nake akan ka'idojin da ahlus sunna ke dauka fatar da aqida da manhaj, dan har aka ci gaba da kiyaye waɗannan ta Allah ta'ala, za a ga cewa wannan hadin kan da ya samu wallahi kowa ya Allah ta'ala. Kuma ina da yaqini Allah ka in Allah ya so abubuwan za a kiyaye su da haka, saboda ai da a haka ake, da ba wani da ke fada da sunna kaf, jira ake kawai ko a wurin wa'azi ne ka cin waina sai ya ga waina ka ta fadi hannun hagu ka dauka ka sa a baki yana ci da hagu, sai ka ce o Allah to kai daga ina, sai ce daga fatas kuma to ba na adoration ka kana ba garin haka, sai ga kanwashi sai ai aure daiwa haka zumunci ya kullu, saboda ya gaya maka sunna ya fada maka hadisi, sai ka ji duniya ba wanda kake kauna sai shi Allah. Haka za a dawo insha Allah. Jama'ar musulmi kai mu gobe akwai tattawa wadda sai